Sashen Hausa ke muku magana a wannan lokaci na muryar Amurka akan mitoci 25-31-60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraha, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makiri ne tare da Ali Mustapha Sakwato muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin hantsi. To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji wasu jihohin Niger guda 8 suna fama da fari.
Akwai garuruwa guda 64 waɗanda za su samu karamcin cimaka, kuma a cikin departementin Malbaza akwai garuruwa 39 su ma waɗanda za su samu karamcin cimaka.
Za ku ji hiranmu da wani malamin jami'a ɗan asalin Ghana, wato a jami'ar New York kenan, a kan zaɓe da muka yi hira da shi kan zaɓen Ghana da za a yi watan gobe.
Duk da zage-zagen da Trump ya ta yi, ka gane? Duk da zage-zagen da ya ta yi magobayan shi, wa kaga ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki wani takobi ya je ya sari wani? Ba a yi wannan ba.
Haka kuma muna da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta kawo muku, sannan kuma akwai wasu sharhin jaridu na Amurka wanda Nazira Hausa zai gabatar da su. Akwai sakonni da ku kuma kuka aiko muna masu sauraren mu, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a barkanku da lokacin nan. Prime Ministan kasar Japan Shinzo Abe ya ce sabon shugaban Amurka Donald Trump mutum ne da zai iya aiki da shi. Shugaban kasar ta Japan, wanda shine shugaban wata kasar waje da farko da ya gana da shi Trump din, ya kalamu ne a jiya bayan haduwar da suka yi a gidan shi Donald Trump da ke birnin New York. Sai dai Mr. Abe bai bada wani karin haske kan abubuwan da suka yi magana a kai ba, kuma shi Trump din shi ma ya kama bakinsa ya tsuke bai ce kara ba kan abin da suka tattauna. To amma dai sanin cewa lokacin da yake yaƙi neman zaɓe, Donald Trump ya sha sukar lamirin irin dangantakar da ke tsakanin Japan da Amurka, inda yake nuna cewa Amurka tana kashe mangudan kuɗaɗe tana kare ƙasar Japan. A wancan lokacin har ma Trump yake kawo shawarar cewa a bar Japan da wasu ƙasashe na yankin Asia kowacen su ta je ta nemi nata makamin ƙari dangi na nukiliya, kuma a tilasta musu su rinƙa biyan ita Amurka ɗin mangudan kuɗaɗe, muddin dai suna son ta rinƙa aika sojanta suna zuwa ƙasashensu. Yanzu haka dai Amurka tana da sojoji kamar 53,000 a can Japan, wanda ke tare da iyalansu da su ma aka ce sun kai mutane 43,000 ga kuma ma'aikatan fararen hula kamar 5,000.
Wani bincike da cibiyar nazarin ra'ayi a ƙidojin demokaradiyya ta Amurka ta CDD ta gudanar ya nuna cewa aksarin mutanen ƙasar Ghana duk sun yi imanin cewa hukumar zaɓen ƙasar za ta iya gudanar da ingantaccen zaɓe na adalci kuma cikin kwanciyar hankali a ranar 7 ga watan Disamba na mai zuwa, a lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar. A hirar da ya yi da gidan rediyon nan na muryar Amurka Kujo Asante, wani babban ƙusar cibiyar ta CDD ya ce yanzu mutanen Ghana da dama ne suke samun ƙwarin gwiwar amincewa da hukumar zaɓen ƙasar. Sai dai kuma ya ce bincike na CDD ya nuna cewa akwai damuwa a yankin arewacin Ghana, inda wasu ke jin tsoron barkewar tashin hankali bayan an kammala kirga ƙuri'u wadda aka jefa a lokacin zaɓen.
To jama'a, muna baku labaran nan daga sashen Hausa murar Amurka ne a birnin Washington DC. Shugaba Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ya naɗa wa ƙasar sabon Prime Minister, kuma wanda ya bayar wannan muƙami shi ne wani babbar ƙusarin adawa da ake kira Badibanga Ntisami, wanda kuma shi ne zai jara ga magwamnatin gama gabi da ta Kongo har zuwa lokacin da aka gudanar da zaɓen nan da aka jinkirta gudanar da shi. Shi zaɓen da ya kamata a ce an yi shi a cikin watan nan da muke ciki, amma yanzu an ɗage shi sai Afrilun shekarar 2018. A cikin wannan makon ne gwamnatin ta Kabila ta ce ta yi murabus a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da aka ƙulla tsakaninta da wani ɓangare na jam'iyyun adawa, wanda suka ce sun yarda shi Kabila ya ci gaba da zaman sakan karagar mulki, wato ya yi tazarce kenan na wuce wa'adinsa na biyu. Sai dai kuma wata gamar jam'iyyun adawa ta daban ta nemi Kabila ya sauka ran 19 ga watan Disamba, ran da ya kamata wa'adin mulkinsa na biyu ya ƙare.
Aƙalla mutane 73 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 100 suka ji raunuka iri-iri a lokacin da wata motar ɗaukar man fetur ta yi bindiga. Mutane suka zo suna ƙoƙarin ɗibar mai da ya zube daga cikin motar a ƙasar Mozambique. waɗanda suka shaidi hatsarin sun ce motar ta faɗi ta juye ne a wani ƙauye da ke cikin lardin Tete can kusa da inda Mozambique ta yi kan iyaka da ƙasar Malawi. Rahotannin farko da aka so mu samu sun ce zafin rana shi ne ya zazzafa motar har motar ta kama da wuta. Mozambique wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu wato mafi talauci a duniya har yanzu ba ta farfado ba daga yakin basasa da ta yi fama da shi wanda aka ƙarƙare a shekarar 1992. Haka kuma ƙasar wacce a ƙasashe wato take sashe na kudu maso gabashin Afirka tana fama da fari da kuma masifar ƙarancin abinci.
To Amurka ta ce za ta zo ta fara matsin lamba domin majalisar ɗinkin duniya ta ƙarfafa takunkumi a wayan duk mutane da kuma ƙungiyoyi da cibiyoyin da ke ingiza wutar rikicin ƙasar Sudan ta kudu ta zo madda yanzu ta rikide ta koma ta ƙabilanci. Jakadiyar Amurka a majalisar ta ɗinkin duniya Samantha Power ita ce jiya take faɗa cewa a cikin kwanaki masu zuwa nan gaba Amurka za ta yammatu wajen ganin an haramta wa ita Sudan ta kudu sayar makamai daga ƙasashen waje sannan kuma za a wani mutanen da ke da hannu wajen hana wa Sudan ta kudu ɗin samun zaman lafiya. Ta ce ko da yake hana saida wa ita ƙasar makamai ba zai hana ta neman wasu hanyoyi na samun makaman ba ko kuma ya kawar da wanda ke akwai a ƙasar a yanzu. Ta ce amma duk da haka haramcin zai yi tasiri wajen samun manyan makamai irin su jiragen sama, tankuna da sauransu.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga ƙasar Nijar inda jami'an gwamnati suka zaga jihohin ƙasar guda takwas inda suke fama da fari.
Membobin gwamnati a jamhuriyar Nijar sun fantsama a halin yanzu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar domin kasafin halin da damanar bana ta kasance a duk faɗin jamhuriyar ta Nijar ganin cewa ƙarshen damanar bai zo ma waɗansu wurare da kyau ba abinda ya haddasa ƙaramcin albarkatun gona da ƙaramcin ciyawar dabbobi. Minista Mon Peter Malan Fumakwai Gado ya soma ziyarar da birnin Kwani a cikin jihar Tawa.
Tafiya da ta shahi mu zo mu ga sakamakon damana a cikin jaha Tawa yau mun fara da departamentin Kwani da departamentin Malbaza. A cikin bayanin da kwamumuwan gidan gona sun ka bamu mun gano da a fannin cimaka cewa da wajen noma za a samu sakamako lalle ba ya kai ga nabara amma ba a cewa za a samu matsala domin duk wanda ya yi aiki za a samu albarkacin daidai zuwa shi. Amma a cikin sakamakon da an ka bamu mun gano da cikin departament na Kwani akwai garuruwa guda 64 waɗanda za su samu ƙaramcin cimaka kuma a cikin departamentin Malbaza akwai garuruwa 39 su ma waɗanda za su samu ƙaramcin cimaka. Kenan a cikin waɗannan garuruka ya kamata tun yanzu a ɗauki matakai a sama musu wurin da za su yi noman rani domin a rage wannan matsala da sun ka fuskanta. A fannin wajen kiwo a nan Kwani da Malbaza wannan shekara duk ana samun ƙarancin ciyawa bana ma za a samu ƙarancin ciyawa ƙaranci da ya shahi wajen kashi hiya 50 cikin 100 a Kwani da Malbaza. Sannan nan ma sai gwamnati ya ɗauki matakai na ka taimako na abinci na dabbobi.
Bada bayan maganar albarkatun gonakai da ciyawar dabbobi tawagogin ministocin na tattaunawa ne da hukumomi na bariki da na gargajiya akan hatsaniya da aka soma samu tsakanin manoma da makiyaya a cikin jihar Tawa. Kuma ministan Malam Fumakwai Gado na Man Peter ya ce akwai tsarin da ake yi a kowace shekara domin kiyaye dukkan wata arangama tsakanin manoma da makiyaya a bayan kowane lokaci na ƙarshen damana.
Matsala ta shekara duci kuma tilas ne a ci gaba da gargaɗi zuwa ga makiyaya da gargaɗi zuwa ga masu noma domin ga yanzu dai ba ƙare aikin gona ba. Kowa yana ƙoƙarin ya yanke hatsin shi ya yanke dawa shi ko ya kwashe waken shi kenan koma ana samu a saki gonaki abun yana ɗauka nan zuwa gaba wata ɗaya zuwa ɗaya da rabi kenan. Kira ne za mu yi wajen makiyaya su yi hankuri su masu gonaki su kwashe albarkacin abin da sun ka noma bayan wannan za a saki cikin wakin December na san dai wannan tsari ne da ake yi ko wace commune akwai committee da ke zama tare da sarakai da su makiyaya da manoma a tsaye da rana ta sakin gonaki.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
Da noma nemi farkon ya da garama fada daji kai ta girma kai gona ba mara yawa
kuma dalla a gaida mamma Haruna. To wani malamin jami'a a jami'ar New York dan asalin Ghana ne, Nasihu Abubakar Ali Nabiu, ya kira ga al'umman Ghana da su yi koyi da Amurka wurin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ga hirar tamu
mu dauki kaman yanda America suka yi wanga zaɓe da suka kaman nan. Duban abin da aka yi na Trump, yawanci popular vote ma in za a kirga ɗaya bayan ɗaya, Clinton ta fi shi samun vote, amma ƙarshe ya aka yi ta kira cikin dare kawai ta ce mai malam kai kace shikenan ba wani gaddama. To kamata ne Afirka wallahi tallahi ya mu irin wannan abubuwa. Ba bari in baka wani example, wani misali. Zaɓen da America aka yi nan ga na 2000 an samu matsala sosai sosai, matsala na George Bush da Gore, har abin ma ya je court America ba su taɓa ganin wannan abin ba. An yi zaɓe aka ƙare ba a san wanne ya ci ba na abin nan jihar ya suna shi Florida in kun tuna. Amma za ka je ƙarshe aka je Supreme Court America, da Supreme Court suka ba da baki suka ce ƙarshe abin na ɗauki ba Bush ko gudama ba yi ba, ko kana jin ma cin da aka maka nan lashika da aka yi nan akwai wani magumagun ciki ko akwai wani abin da ya mana ba na gaskiya ba ne, naka ne kawai kai mai ka give up shekara huɗu kuma ya sake kewayewa ko. To ni ina jin in dai mun fahimci haka nan wallahi to Ghana don kanta ta ci gaba.
Irin tarzoma da akan samu lokacin zaɓe a wasu ƙasashen Afirka, ina jin Ghana ma a wannan karo an samu wani ɗaya ko biyu. Ko menene kira da za ka yi ma ainihin al'ummarmu musamman ma shugabannin 'yan siyasa?
Bari kuma mu baka misali kuma da nan America. Duk da zage-zagen da Trump ya ta yi, ka gane? Duk da zage-zagen da ya ta yi, magobayan shi wa kaga ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki wani takobi ya je ya sari wani? Ba yi wannan ba. To kaga mu nan kuma can kuma haka muna shugabanni da ke irin wannan in suka fara magana zage-zage, a to wannan duka bai kawo alheri. To kamata ne ya fara wurin shugabannin. In shugabannin suka fito suka ce malam abinda kake yin nan in kun ɗauki takobi kun je kun sari wani ni ba ni ciki. To in muka samu shugabannin suka fara fitowa suna irin wannan magana, to insha Allah wanda ke wannan suke zuwa su faɗa su zage-zagen yawancinsu ba kuɗi yake ba su ba, kuɗi yake ba su yawancinsu. To an aka fara daga wurin, to ina jin an samu kan abin. To haka muke son shugabanninmu Afirka su kuma su yi, in Mahama ne, in Shinan Ado ne, da kuma 'yan surrogates ɗinsu 'yan bayansu su fito manyansu su yi magana kaman wannan ba abin da ya kamata ba ne.
Menene shawaran da zaka ba jam'iyyun siyasa, don wasu suna gani da yake an ce musu daga rumfan zaɓe ake lashe zaɓe, wasu sun ce tun da haka ne su nan ne fa za su mai da hankali ba ruwansu da zancen kotu?
A to ai wannan bai duk ƙasa da za su samu ci gaba sai an bi dokokin da aka ajiye wannan ƙasa. Constitution Ghana ya ce a baya sunansu 'yan Supreme Court suke da ƙarfi, ko in aka samu wani magana daga small court an yaje babban court shine Supreme Court. To duk abin da 'yan Supreme Court suka fito suka faɗi kamata ne a bi wannan doka. Don ba bi wannan doka ba in zaka ce kai ga naka abin da zaka je ka yi, kowa ya ce ga shi abin da zai yi, to ai ka wannan ba zai kawo zaman lafiya ba.
Menene kira da zaka yi ma ainihin mutanen Ghana musamman masu zuwa su yi zaɓe?
Abin da zan gaya ma mutane na mutanen Ghana shine mu sani fa, mu duba abin da ya kasance garuruka da yawa, mu duba Liberia, mu duba Sierra Leone, mu duba abin da ya kasance Ivory Coast shekarun da suka wuce. Duk zaɓen da za a yi kamata ne a ƙare a yi shi lafiya. Don ba yi shi lafiya ba koma da mu baya yake yi. Wannan ka ci zaɓe in ka ci naka ne kawai kai godiya ma Allah, wannan bai ci ba shi kuma yi haƙuri. Ya so shekara huɗu ya sake kewayowa mu sake yi. Amma a bar batun bindiga, a bar batun ɗaukan takobi, a je a yi ta faɗa, a je a ci zage-zage, wannan bai kawo zaman lafiya. Kuma zan yi magana zuwa ga jama'an zango, don ni ɗan zango ne. Shine yawanci fa ku sani zaɓen da ake yin ga wani sa'in ma sun zo wurinmu su zo su nemi taimako mu je fa musu ƙuri'a, amma ƙare me suke mana? So kamata ne wallahi tallahi mu fara tunani sosai sosai. Ni ɗan Ghana ne, so shi ni ban cewa ni ba ban cewa batun MPP ko kuma batun NDC, duk wannan zai kawo amfani abin nan zuwa ƙasar Ghana, ni bayan wannan nake.
Adalla Malam Nasihu Abubakar Ali na Jami'ar New York kenan. Yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar.
Ki Yara anana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe haba yara Allah nana yan yara manyan gobe yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kungurma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah nana yan yara Allah nana haba yara manyan gobe yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana haba yara yara manyan gobe yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai yan yara manyan gobe haba yara Allah nana da yara manyan gobe haba yara Allah nana yan yara manyan gobe dan kwasan aiki mai kyau kusare da inganci din kusare da girma mai kyau kusare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so
to madalla da fatan an shakata da wannan wakar wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 2:17 na dare kenan a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba kallabi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata mun dasa aya ne a inda Dr. Lada Adam Function ta yi bayani akan yadda mata ke sa kai wajen koyon aikin jarida, amma ta ce sun fi mai da hankali a fannin talabijin da radio. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda nayi mata wannan tambayar. To kamar wannan bangaren aikin jarida ne kike gani ya kamata a ce matan su ƙara kutsa kai a ciki?
Kaman a ce shugabanci ba?
Eh,
ba a cika samun mata a shugabanci. In an samu mata wannan kinga zai yi kyau. Za su iya taimaka ma mata dai generally dai a society dai haka.
To dakta, matan ne ba sa son su yi shugabancin koko ba sa dagewa su kai matakin da har za a ba su shugabancin?
Akwai wasu da ake hana su don su mata ne. Wasu kuma kin san aikin jarida yana za ka zar gida da safe ka dawo da dare kuma mace mai iyali ba za ta iya yin wannan ba ta yi aiki haka kwana biyu kafin a bata off to aikin ne ya nauyi da yawa mace shi yasa kin ga yawancin matan da suke aikin jarida yawancin su fa sun rabu da mazajensu don irin wannan aiki da nauyi din nan. Amma ka wuri mutum da ba dan jarida ba zama yana wuya ga irin matan nan domin tsananin aikin da ake yi.
In na fahimce ki, wato kamar rashin fahimta tsakanin ƴar jaridar da mai gidanta ne ke kawo masa matsala a cikin gidan aure.
Eh, shi ke kawo. Kuma akwai kuma society ba?
Al'umma ke.
Al'umma sukan ba sa so a ce mace ta bar gida daga safe har dare din nan. Ba a so a ga haka din dai.
Ya kike gani ake mutunta haƙoƙin mata a Najeriya?
Women rights din nan fa babu shi a arewa fa ga miki gaskiya. Sai namiji ne zai ga miki yara nawa yake so ba wai sai ko yara nawa ke kike so ba zai ga miki. Kuma ba za ki iya ce mishi a'a ba. Kin gane domin a arewa ma al'adar mu ya overshadowing wannan women rights din. Ko Krista ne ko musulmi ne duka ɗaya dai haka dai.
Amma kuma duk da yadda ilimi yake ƙara samuwa a yankin mu na arewa kuma duk da haka ake samun irin waɗannan matsalolin?
Eh haka din. Amma depending irin gidan da yarinyar ta fito ba, kamar in dai iyayenta sun je makaranta kuma sun je jami'a, wasu suna barin 'yan matansu su gama su yi aiki. Ana yin wasu kuma na musu aure suna cikin jami'a dai haka din dai. Kuma wannan ya dangantaka da gidan da mace ta fito ba da kuma level na exposure na parents
na iyayenta. Wane kira za ki yi ma al'umma akan darajanta haƙoƙin mata?
Su bar mata su je karatu ba particularly kaman jami'a ba university. Domin in ka bar mace ta je university haka akwai ga mata a nan samari masu sayar mana da tumatir matan Hausawa sai ki ga tsofaffin mata me yasa suna wannan jari wai mijinsu ya mutu ya bar su ba wani jari sai yanzu ne su idanunsu ya buɗe sun fara fitowa dole su biya kuɗin makaranta yara. So al'umma ya kamata a bar mata su je makaranta su je har jam'iyya kuma a bar mata su yi aiki. Kin gane? Akwai office din da ana bukatan contribution na mata dai haka din dai.
To doctor kin ce kin yi makaranta a Ingila da nan Amurka duk da dai waɗannan ƙasashe ne da suka ci gaba. Ya kike ganin irin ci gaban da ake samu ta fannin ilimi a Najeriya?
Ilimi a Najeriya yanzu dai muna da jami'o'i sun fi 100 which means mutane da yawa suna neman ilimi mata da maza. Kuma in kin je cikin jami'an nan za ki ga cewa mata ne ma sun fi yawa. Da sai ki ga hostel na mata guda ɗaya ne. Amma yanzu sai ki ga kamar rabin hostel ɗin ma na mata ne. So mata yanzu sun fara zuwa karatu fiye da da. Particularly wannan Northwest zone ɗin nan. Kin san da kamar irin su jihohin Sokoto, Zamfara.
Haka.
Mata ba sa cika zuwa university. Amma yanzu da Katsina da ya mani suna nan da yawa a nan da Kano din ma sun fi yawa yanzu. Kuma wanda suke zuwa jami'a din kuma suna da ilimi fa suna da kwakwalwa suna kokari.
Masu sauraro iyakacin shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Lada Adamu Fangshin da Mrs. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin jaridu na kasar Amurka wanda Jazirar Hausawa zai gabatar.
Sharhin jaridin Amurka. A yau za mu fara da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito cewa a ranar Laraba da ta gabata ne Senator Rand Paul ɗan jam'iyyar Republican ya ɗauki alwashin yin duk abin da zai iya yi domin dakatar da wasu daga cikin waɗanda ake raɗe-raɗin sabon zababben shugaban ƙasar Amurka. Donald Trump zai zaɓa domin gudanar da mulkin sa waɗanda suka hada da John R. Bolton da kuma Rudolph Giuliani a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Cikin irin matakan da sanatan ya alƙawarin ɗauka shine shiga sahun ƴan jam'iyyar Democrats wajen hana faruwar hakan. Ra'ayin Mr. Paul na rashin amincewa da wasu daga cikin sunayen da suka fara fitowa domin riƙe wasu matakai masu matuƙar amfani a gwamnatin Mr. Trump ya nuna ba zai iya dogara da jam'iyyar Republican masu rinjaye a majalisa ba. Mr. Paul ya ƙara da cewa yin amincewa ta da mutane irin su Rudolph Giuliani da kuma John R. Bolton ba adawa ce ga Donald Trump ba, a'a, ina yin hakan ne domin in taimaka masa. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labarin da ke bayani kan kalubalen da shafin Twitter yake fuskanta sakamakon kokarin haramtawa masu mummunan ra'ayin riƙau na farar fata amfani da shafin. Kokarin da kamfanin na Twitter yake na hana masu mummunan ra'ayin riƙau din daga amfani da shafin su sakamakon zaben da ya jawo rarrabuwar kai da batanci, ya jawo kace nace da muhawarori akan wane ne yake da ƴancin bayyana ra'ayinsa kai tsaye a shafin na Twitter. Masu sa ido sun gargada haramcin ka iya jawo abin da ba a so. Shugaban kula da lafiyar shafin Twitter Habi ya faɗa wa jaridar USA Today a wannan satin cewa Twitter za ta ja layi akan ƴancin magana da kuma al'ada ta rufewa wasu baki. Ya ce mataki na farko shine akan masu mummunan ra'ayin farar fata waɗanda ya haɗa da wasu ƴaƴan ƙungiyar da ke mafarkin jihohi da ke da ra'ayin wariya tsakanin farare da baƙaƙe. Sai kuma mu leƙa jaridar Washington Post. Jaridar ta fara ne da labarin wani ɗan sanda da ake tuhuma da hukuncin kisan kai, inda yake cewa mahukunta a jihar Minnesota sun tuhumi wani jami'in ɗan sanda da laifin kisan gilla a ranar Laraba sakamakon harbe wani direban mota bakar fata da yayi sakamakon laifin kin tsayawa fitilar da ke bada umarni ga motoci a gefen garin da ake kira da Twin Cities a lokacin zafi. Harbin da budurwar mamacin ta dauka da wayar hannu yayin da abin yake faruwa kai tsaye a shafin Facebook ya yadu cikin kankanin lokaci har a kafafen yada labarai. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na Murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir, yanzu kuma sai sakonni da ka aika mana.
Assalamu alaikum. Murya Amurka, magana Rabi Umar daga nan garin Gwaram, jihar Plateau Mafara a jihar Zamfara. Ina miƙa ta'aziyyar rasuwar mai alfarma tsohon sarkin mutum Alhaji Ibrahim da suke Ubangiji Allah ya kanshi Allah ya rahama Allah ya kanta mata.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Babba Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Duk wanda ya ga irin sarakuna da dattaban yankin Niger Delta a kwanan nan a lokacin da suka zo fadar shugaban ƙasa domin tattaunawar kawo ƙarshen fashe-fashe da kuma garkuwar mutane a yankin Niger Delta, ya kuma ga abin da ya faru jiya Laraban nan na fasa wasu butatan mai ɗin, wallahi abin zai ba ka mamaki ƙwarai da gaske, kuma abin na da ɗaurewar kai. Amma wannan ya tabbatarwa duniya cewa waɗannan ƴan tawaye ba zaman lafiya suke bukata ba, kuma dattawan wannan yankin ba su da wani tasiri bugu da ƙari ba abinda za su iya yi. Ya Allah, su waɗannan dattawan ba sa yi wa waɗannan matasan wata adalci. Ya nuna komai aka ba su su isar zuwa ga matasan ba sa isarwa. Tunda haka ne me ya kamata a yi? Ai, dama an ce maganin ƙudan zuma wuta. Baffa Adama Rifata daga ƙaramar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum.
To madalla, yanzu jama'a sai muna aikin gafara, saboda ƙarancin lokaci ba za mu iya kawo takaitattun labarai ba. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna sanar da jama'a cewa za a yi jana'izar mahaifin ma'aikaciyarmu Grace Alheri Abdu, wato marigayi Reverend Iliya Gata, a malumfashi a cocin Equa No. 1 da ke malumfashi a ranar Asabar ɗin nan ta gobe da ƙarfe 10 na safe. Muna ci gaba da kuma ƙara miƙa ta'aziyya ga iyalai gabaki ɗaya. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji mu dauke da wasu wato shirye-shiryen da abokan aiki za su kawo muna a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ali Mustapha Sakwato, Baba Yakubu Makere, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake sallama da ku. A huta lafiya.